바기 마이앙크우야. Wata kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa ta buƙaci majalisar dattawan Najeriya da ta gaggauta soke matakin da ta ɗauka na dakatar da sanata Abdul Ningi. Duk da yake rayuka sun yi fari sakamakon ceto ɗaruruwan ɗaliban da 'yan bindiga suka sace a arewacin Najeriya, yanayin yadda aka samo yaren ya haifar da ayar tambaya kan matsayar gwamnati da 'yan tada ƙayar baya. Jama'a assalamu alaikum. Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa, wato International Human Rights Commission ko IHRC a taƙaice, ta yi kira ga Majalisar Dattawan Najeriya da ta sauya tunani da kuma janye matakin dakatarwa da ta yi wa ɗan majalisar mai wakiltar Bauchi ta tsakiya Abdul Ningi. A ranar 12 ga wannan watan na Maris ne Majalisar Dattawan ta dakatar da sanata Abdul Ningi na tsawon watanni uku, bisa zargin ɓata mata suna bayan da ya yi ƙorafi tare da zargin majalisar da yin aringizo da cushe a kasafin kuɗin wannan shekara har na zunzurutun kuɗi naira tiriliyan uku. Shugaban ƙungiyar ta IHRC a Najeriya, Ambasada Abdullahi Adamu Bako, ya ce sun yi muwafaƙa da ƙungiyar Raya Demokuraɗiyya ta Arewa a ƙarƙashin Dr. Usman Bugaje dangane da lamarin na Abdul Ningi.
Na tura takarda zuwa ofishin kungiyar IHRC na duniya a birnin New York na America. Kuma rahoton ya samu karbuwa ta hannun His Excellency Dr. Tibluman Innocent Ahure, wadda shine Director General na duniya baki daya, inda IHRC ta jaddada cewa duk da cewa Majalisar Dattawan Najeriya na da hurumin hukunta duk wani dan majalisar dattawa da ya kuskure, amma yadda aka dakatar da Sanata Abdul Ningi isa zargin da ya ce cewa an yi cushen naira tiriliyan 3.7 a cikin kasafin kuɗin shekarar 2024, lalle kan majalisar ta ɗau wannan mataki akan sanata Abdul Ningi ne saboda a cewarta kazafi yayi, wadda hakikanin gaskiya yadda majalisar ta yi gaggawar ɗaukar matakin ba tare da baiwa sanata Abdul Ningi damar gabatar da hujjojin zargin da yayi ba, ya jefa ayar tambaya kan mutuncin majalisar. Mun tabbatar da cewa Majalisar Dattawan Najeriya ta yanke shawarar yin watsi da ƙa'idojin 'yancin faɗin albarkacin baki, wato adalci da kuma gaskiya, domin maimakon a nemi sanata Ningi ya tabbatar da ikirarin nasa, shugabannin majalisar sun gwammace su kasance masu rashin haƙuri da rashin karɓar gyara da kuma tozartar da 'yancin 'yan ƙasa ko kai tsaye ko ta kan wakilinsu da bin diddigin yadda ake tasarrufi da dukiyar ƙasa. Bisa la'akari da haka, ƙungiyar tamu ta IHRC a reshen Najeriya, mun bi sahun sauran ƙungiyoyin farar hula a Najeriya wajen yin kira ga majalisar dattawa da ta janye matakin da ta ɗauka kan sanata Ningi, tare da ba da damar yin cikakken bayani ko abannan cikakken bincike kan batun kasafin kuɗin.
Shi ma babban dattijan siyasa na NEPU Hussaini Gariko ya nuna takaicin matakin da majalisar ta ɗauka.
Za mu kira lauroyin ƙasar nan gaba ɗayansu su fito su goyi bayan mu, yi ƙoƙari mu je kotu domin duk wani sanata ko duk wani zaɓaɓɓe wanda ba zai taimaki talakawan ƙasar nan ba, mu fito da shi mu nuna shi a duniya, kuma mu tabbatar kotu ta yi hukunci an kore shi, an kawo mana wani wanda zai zo da taimaki talakan ƙasar nan. Saboda haka duk abin da ake ciki a yanzu, a sai mun gane waɗannan sanatocin, wato dama da su ake haɗa kai ake kashe wa talaka, domin tun da aka ɗauki tallafin man fetur ba wani sanata ɗaya da ya fito ya ce abin da aka yi ba daidai ba ne a taimaki talaka, a mai da tallafin man fetur suka yi shiru saboda suna so a kwashi kuɗi a raba da su in su talakan ƙasa su mutu.
Duk da yake a iya cewa hankali ya kwanta yayin da aka sako ɗaliban da 'yan bindiga suka sace a makarantar gwamnati da ke garin Kuriga na jihar Kaduna da ma na makarantar Tsangaya a jihar Sokoto, cece kuce ya taso dangane da hanyar da aka bi wajen kubutar da yaren, wanda gwamnati ce dumu-dumu ta yi ruwa ta yi tsaki. Bayan da aka sace yaren tun daga shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu har ya zuwa gwamnonin jihohin da lamarin ya shafa, duk sun bayyana damuwa tare da alƙawarin ɗaukar duk matakan da suka dace domin kubutar da su, amma kuma suka jaddada matsayar cewa ba za a biya kuɗin fansa wajen dawo da yaren ba. Wannan matakin dai ya ƙarfafa wa manazarta da dama a ƙasar, waɗanda suka yi ta bayyana cewa biyan makudan kudade da gwamnati ke yi domin fansar mutanen da aka sace na karfafawa ƴan ta'adda. A lokaci guda kuma yana kawo cikas wajen yaƙi da matsalar tsaro da ta kicinyewa a ƙasar. To sai dai kuma yanayin salon yadda aka ji an ceto yaran ya haifar da tababa da ayar tambaya a zakatan ƴan ƙasar, musamman masu fashin baki kan lamuran tsaro irin su Manjo Yahaya Shinko mai Murabus.
Sabani yadda can baya aka saba, inda kafin a kira iyayen yara ko kuma a kira ƴan jarida, yaran nan za a ce an karɓo su ne da ƙarfin bindiga ko kuma an ba da kuɗin fansa ne, ta yadda jama'a suka ma fara samun bayani ne daga jami'an tsaron da suka yi ƙoƙarin karɓo su. To amma wannan karo, sanarwar nan ta fito ne daga bakin gwamnati da kansa, ba ma mai magana da yayin gwamnati ko kwamishinan tsaro na gwamnatin jiha ba, wanda ya bar baya da kura ya sa mutane suna ta tababa, don ana gani kaman wani shiri ne domin bai yiwuwa a yanda muka sani in an karɓo yara irin wannan daga hannun ƴan bindiga. Mafi yawa ma gwamnati takan ce a je a duba lafiyarsu ne, su kansu jami'an tsaron ba sa ma ba da su sai sun tare ƴan jaridu sun tabbatar musu, sun kuma faɗa hanyar da aka ba aka karɓo su. A wannan karan da gaskiya fi sabilillahi mutane sun ga wani sabon salo, sun ga abin da yake ya bar su da mamaki, kowa ma yana tunanin shin waɗannan kuɗi ne aka bayar aka karɓo, tunda ita gwamnati ta yi an sako yara. To in aka ce an sako su, wannan yana nufi babu wani karuwa rana da aka yi tsakanin ƴan bindigan nan da jami'an tsaro, musamman kuma ba daga bakin jami'an tsaron nan aka ji ba.
Duk yake dai babban kwamandan runduna ta ɗaya ta sojin Najeriya da ke Kaduna, Manjo Janar Mairenso Sarasu, ya yi ƙoƙarin bayyana yadda aka ceto ɗaliban na Kuriga. To amma bai iya bayyana takamaiman hanyar da aka bi wajen ƙwato yaran daga hannun ƴan bindigar ba.
Through the sustained and coordinated application of both kinetic and non-kinetic efforts by the security agencies.
Yace aikin haɗin gwiwa ta hanyar haɗa ƙarfin soja da kuma lalama aka yi amfani da su wajen kubutar da waɗannan ɗalibai na makarantar Kuriga bayan kwashe kwanaki 16 a hannun ƴan bindigan. Kuma sojan Najeriya sun karɓi ɗaliban ne a cibiyar sojan da ke dajin ɗan Sadau a jihar Zamfara, kafin rako ɗaliban zuwa garin Kaduna a daren jiya Lahadi. Duka dai ɗaliban da aka sace 137 ne sai malaminsu guda ɗaya. Haɗawa mutane 138 kenan aka sace su a wannan bakar rana cikin makarantu biyu da ke guri guda a Kurigan jihar Kaduna.
Making a total of 138 that were abducted on that ill-fated day from the two schools at Kuriga.
To koma dai menene? A iya cewa kwalliya ta biya kuɗin sabulu, tunda an sami ceto ɗaliban na Kuriga 137 da ransu idan ka ɗebe malaminsu ɗaya da ya rasa ransa a hannun ƴan bindigar. In ji gwamnan jihar Kaduna Uba Sani, wanda ke ganin riri ta wani cece kuce kan yadda aka samo ɗaliban, tamkar wata siyasa ce da yake ganin bai kamata ta shafi sha'anin tsaro ba.
Yaran nan kamar yadda aka ɗauke su 138, a yau ɗin nan haka 137, Allah da su gida lafiya. Ɗaya Allah mai rasuwa, kuma Allah ji kanshi, Allah gafarta mishi, shine Malam Abubakar. Kuma kamar da ya faɗi shi Jose, jiya na je na ga yaran nan akwai guda 6 ana ba su magani a asibitin sojoji. Tunda aka karɓo yaran nan har zuwa yau da za a danka mana su, an kula da su. Mu kuma yanzu za mu tabbatar cewa kafin yaran nan su tafi gida, duk abin da za a yi na tabbatar cewa an taimake su mu yi daidan. Abin da zan ƙara faɗin shine wannan harka na tsaro, mu a matsayinmu na 'yan siyasa kullum ina jin ra'ayinmu, harkan tsaro ba siyasa ba ne. Domin da 'yan siyasa suka mai da tsaro ya zama siyasa, aka mai da shi hanya ne na ɓaci, hanya ne na tozar da zaben tsaro, to ana yi ne domin a lalata harkan tsaro. To dole kowa ya hatara. Kuma wannan abu dai a koyo, muna ƙara godiya ga jami'an tsaro da suka dawo da wannan gari yana lafiya.
To akan wannan batu, abokin aikinmu Sarfilu Hashim Gumel ya tattauna da masani sha'anin tsaro a Najeriya, Kabiru Adamu, wanda ya yi bayanin hanyoyin da watakila aka bi wajen ceto yaran da aka sace, da ma wasu batutuwa da suka shafi yaƙi da matsalar tsaro a Najeriya.
To akwai hanyoyi da yawa wanda za a iya tattaunawa, akwai kuma yarjejeniya har iya kai ga wanye irin wannan matsala idan an shige shi. Na farko dai, su waɗanda suka yi satin ai sun hito sun buƙaci cewa ba su kuɗi, kuma har sun ambaci irin yawan kuɗin da suke son a ba su din. Amma kuma banci baya ga haka, mun san cewa akwai buƙatu da yawa waɗanda su ƴan bindigan suke da shi. Cikin buƙatun nan har da abinci, bancin abinci, akwai ƴan uwansu waɗanda aka kama aka riƙe su suna nan suna jiran shari'a, wayansu wakila riga an yanke musu hukunci. To wani lokaci in aka zo ga tattaunawa irin wannan sukan buƙaci a saki nasu ƴan uwan, ko kuma misali ma da wata dama na ko bukata suke da shi na bin hanya ko na samun wani abu dangane da magani ko wani abu. To duk irin wayannan na iya yuyuwa in aka zo ga tattaunawa. Ma'ana abin da nake son nuna, kuɗi ba wai shi bane kadai ake iya bayarwa a matsayin musanya idan aka zo.
Wato za iya yin ba ni kishiri na baka manda kenan.
Yawwa, duk da yake irin wannan yanayin da kuma waɗanda suka yi satin mai yiwuwa kila ba zai wuce abu biyu ba, daga abin da ya kama da kuɗin nan zuwa ga a saki nasa ƴan uwa wanda aka ne.
To ana kan wannan batu kuma sai ga shi ban san ko ka kalli wani hoton bidiyo da ke yawo a kafin sada zumunta ba na wani ɗan bindiga kwanci kan kuɗi. To me hakan yake nufi?
Ba shakka na kalla. Wato har yanzu ita gwamnatin Najeriya bata fahimci muhimmancin yanan gizo ba tsari na tsaro na ƙasa. A baya-bayan 'yan shekaru da suka shige a ilimi na sanayyar tsaro, akwai fahimtar da ake da shi na cewa bambancin da ke tsakanin tsaro tsagaransa wato physical security kenan, da kuma tsaro na yanan gizo wanda ake ce masa cyber security, to bambancin gaba ɗaya kusan babu shi. Ma'ana duk matakan da zaka dauka a zahiri wanda zaka dauka a ƙasa, to dole ne shi ma ka dauke shi a cikin yanan gizo. Ma'ana yadda zaka so ka san shin wane ne yake amfani da yanan gizon, to haka ma zaka so ka san shin wane ne yake amfani da duk wani abu wanda yake dangane da zahiri, wanda na kuɗi ne na menene. To wannan shi zai kai irin ƴan bindiga sanin cewa babu wani mataki wanda za a ɗauka a kansu wanda na horarwa ko na ladarwa, shi zai kai su irin wannan. Har don misali akwai lokuta da yawa zaka ga za su ɗau hoto su saka a cikin yanan gizo da rike da makamai ba ma rufe da fuskarsu ba, da laifuka da yawa wanda suke sakawa a yanan gizo kuma ba wani mataki da aka ɗauka a kansu. To shi har zai kai ga irin wannan. To akwai bayanai da yawa wayanda su ƴan bindigan da kansu suke sakawa, wadda inda misali gwamnati tana amfani da shi da ya taimaka mata wurin gano shi su wane ne kuma da kuma ababen da suke niyyar yi, don yawanci za ka ga ko su faɗe shi ko kuma wani lokaci ma ba da sanin su ba, wani abu wanda za su ambata ko za su nuna zai baka dama a matsayinka na masani na tsaro ka san cewa shin yana suke kuma da niyyar da suke son su yi. To ga alama da har yanzu gwamnati ba ta amfani da wannan.
To akwai batu kuma na kwarmata wata sunaye da aka yi kusan 200 waɗanda aka alakanta su kuma ake zargin su da cewa suna tallafawa ta'addanci ta fannin kuɗaɗe. A cikin waɗanda aka kwarmata sunayen akwai mamu a ciki. Shi kuma laifin da ya kawai saboda ya karɓi kuɗi ya kai wa 'yan bindiga. Shin kana ganin hakan me zai kawo gaba kenan, zai canza al'amura kan biyan kuɗin bansa a Najeriya kenan?
To na farko dai zan jaddada cewa dokar ƙasa, wato akwai dokar hana ta'addanci wadda aka yi magyara a shekara 2021 ta haramta bayar da kuɗin fansa kai tsaye. To ma'ana duk wani wanda yake da hannu ko wurin taimakawa ko wurin bayarwa ya saba doka kenan, kai kenan ana iya hukuntar da shi akan wannan dokar. To shi tukurma mutuhumar da ake masa, bayanin da ita cibiyar da ta fitar da sunaye 15 ne NFIU, da bayanin da ta yi a kansa cewa ta yi ya karɓa kuɗaɗe har jimlan kuɗin dala 200,000, ta ce ya karɓe waɗannan kuɗaɗen masu yawa dala 200,000, kuma tana da bayanin cewa ya amfana da kuɗaɗen. Ma'ana aikin da misali in ma shi aikin da yake yi kenan na shiga tsakanin waɗanda suka sace jama'an da kuma iyalan su waɗanda aka sace din, tunda akwai wanda ke shiga irin tsakaninsa haka nan. To ana iya biyan su kuɗaɗe saboda aikin da suka yi. To amma shi tuhumarsa da ake cewa ya karɓa kuma ya amfana da kuɗaɗen da ya karɓa din, ma'ana cikin dala 200,000 din nan ya amfana gare su, ba wai an biya shi ba da cewa ga aikin da ya yi.
Masu saurare, a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa, inda za mu kawo muku wani sabon shiri. A madadin Sarfilu Hashim Gumel da Isa Lawal Ikara, sai Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC.